السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتا قال مي غرما دبوايا دي قدرتا من حقوا wannan yammaci na talata domin ci gaba a cikin karatun littafin arba'un an-nawawiyya wanda mun tsaya hadisi na 19 wanda insha Allah ta'ala yau zamu tashi hadisi na 20 daidai. Wannan kuma shine darasi na 13 a cikin wannan littafi. Zamu tashi kai tsaye hadisi na Abu Mas'ud al-Badri. Maliki ta an abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wannan riwaya ce ta al-Imam al-Bukhari, Allah ya rahama a gare shi. Abu Mas'ud al-Badri ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda dukkan sahabin da ya tahi yaƙin Badar to ana jingina mishi Badar a cikin surar shi saboda daraja da kima da daukaka da waɗanda suka tahi Badar suka samu. Da haka zaka ji an ce al-Badri, alama ce akan cewa kenan da shi aka yaƙin Badar, wanda waɗannan mutanen kuma 310, wasu sun ce 13, wasu ce 14, sha kaza 310 dai waɗannan mutanen gabaɗe Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu. Abu Mas'ud Allah kadir da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa inna mimma adraka an-nas, lalle iya daga cikin abinda mutane suka riska ko kace suka samu, min kalamin nubuwwatin ula, daga cikin zantuttukan annabawa na farko. Min kalamin nubuwwatin ula, daga cikin zantuttuka ko kuma maganganu na annabawa na farko. Me suka samu? Shine kunya, yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ta, to haka sauran annabawa suka gabace shi suka yi bayani akan abin da ya shafi kunya. Da haka manzon Allah sai ya takaice maganar cewa idza lam tastahi, idan ka ijin kunya, idan baka da kunya, fasna' ma shi'ita. Manzon Allah ce sai ka aikata abin da ka dama. Kenan kunya addini ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wannan hadisi cewa lalle kunya addini ce. A wannan magana ta cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ita, malamai suke cewa wannan magana tana da ma'ana kamar haka. Na farko, annahu laysa bi ma'na al-amr alladhi yas'a bi ma'na al-amri an yasna' ma sha'a. Yani wannan ba yana bayani bane akan cewa ma'anar hani ko kuma a ce ma'anar je kai abin da ka dama ku, ba kamar an bashi lasisin bane ba. Walakinahu ala ma'azmi wan nahyi, wannan yana ɗaukan ma'ana ne na abin da yake azammu, yani zargi wan nahyi da hani. Da aka ce fasna' ma shi'ta, ba ana nihin mutum ka je kai abin da ka dama, a ana kamar yanzu misali yaro zaka ce wani kakka yi kaza, ko kuma ka ja kunni abu ya gagara, sai ka ce to tunda ka iya je ka kai abin da kake so. Wannan ba yana nuni akan cewa ba ka bashi daman yi abin da yake so, kai ma ka bashi goyon baya, a kenan da tunda dai ya ishin maganarka ya je abin da ya gada ma. To wannan shine ma'anar abin da manzon Allah yake cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, idan baka ji kunya ba, baka da kunya, kana ga kai ba wanda ya sai taka maka burki, to ka je kai abin da ka gada ma. Wannan shine ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa, wanda kuma akwai ayoyin Qur'ani da suka zo akan wannan yanayi. Bi ma'ana fadar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Fussilat aya ta 40, Allah yake cewa i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka dama. Shi innahu, shi Ubangiji subhanahu wata'ala, bima ta'maluna basir, game da abin da kuke aikatawa Allah yana kallon ku. nan kaga da aka ce i'malu ma shi'tum, ba an ba ku daman cewa bane ba da yardan Allah ku je ku abin da kuka da ba Allah ya haramta, amma tunda kun kiji to sai ku je ku abin da kuke so. Can kuma da Allah yake cewa fa'budu ma shi'tum min duni, ku je ku bauta abin da kuka da ba kuma bayan Allah. Tunda an muku bayani, an muku bayani, an muku bayani cewa Allah ya hana, Allah ya haramta, Allah ya hana, haka in ya zamanto kun yi kunnan kashi ba ku saurara ba, to ku je ku bauta abin da kuka da ba. Eh aka je gobe kiyama za a gane man baka wa man tabaka. Sannan kuma can da Allah yake cewa fa'budu ma shi'tum min dunihi cikin suratu Zumar, kaga nan ma ba ana nihin cewa ba ku je ku bauta wa abin da kuka da kuma bayan Allah, a ana nihin tunda an muku bayanin cewa Allah ne ya cancanta ku bauta wa kun kiya, to ku ku sani ku je ku yi abin da kuka da ba. Wannan shine ma'anan idza lam tastahi, idan ya zamanto baka da kunya ko ka kijin kunya, to fasna'a ma shi'ta, ka je ka aikata abin da kaga dama. Abdullah dan Abbas Allah ƙara yarda gare shi yake cewa al-haya'u wal iman fi qaranin, da imani da kunya yace a cikin ƙaho ɗe suke, ko kuma abubuwan suke a haɗe suke. Yake cewa fa iza nuzi'a al-haya'u tabi'ahu al-akhar, idan aka cire kunya to shi ma imani sai bi shi. Idan zaman to mutum bai da kunya to da wahala a samu imani tare da shi. A nan nake so in ja hankalin matasa wanda zaka ji wani yana kirarin cewa ko shi bai da kunya, in aka taba shi ba abin da ba zai iya yi ba. Wani takama yake da alfahari da rashin kunya da husara, wannan kuskure ne. Kuskure ne, wajibi ne a matsayinka na mai imani ka zamanto mutum ne kai mai kunya, mai sanin ya kamata, ka san lafuzan maganganu ne, mu'amala ce zaka mutane kai, koda misali a ce wani bayani kake na wa'azi ko na kaza, to ya kamata ka kiyaye lafuzanka, mana lafuzan da suke nuni akan wasu abubuwa to ka dan yi kinaya, yani ka dauko wata kalmar da zata iya bada ma'ana abin da ake nihi, zata iya bada ma'ana abin da ake nihi, kuma daga an saurara ana iya fahimta, to haka ya kamata ba ka dauko wancan lafazin ɗebo wanda misali lafazin da kawai aka ji shi abin ba daɗi ne, ko da wa'azi zaka yi, barantana kuma mu'amala na abin da ya shafi rayuwa na yau da gobe. Da haka duk abin da yake kunya ne wajibi ne mutum mai imani ya zamanto iya raka so a cikin shi. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya al-haya'a min al-iman, ya sanya shi a cikin abin da ya shafi imani, kamar yadda hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kada yarda a gare su yake cewa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama marra ala rajulin, wanzal sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wajen wani mutum, wa huwa yu'atibu akhahu fil haya, kamar misali kai ne wanzal isko ka kana ma dan uwanka karanka ko wanka karanka misali kana mishi rarauka akan ya kamata ka zama mai kunya, yanzu a za a yi duk lattijan anguwan nan ka zo ka keta su kai kaza wani kaga bai kamata ba. Wani dan uwan yana ma dan uwan shi nasiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su ya kulu, dan uwan yana cewa dan uwan shi innaka la tastahi, nisa baka jin kunya wani, yanzu abu kaza kamata ka aikata shi, ka annahu ya kulu qad adarra bika, hakika ka cutu, yani bai kamata ka aikata haka ba. Suna cikin tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji su, sai manzon Allah yake cewa dan uwan da yake ni, sai ya ce da'ahu, kyale shi, fa innal haya'a min al-iman, ai kunya tana cikin imani, in dai bai da kunya bai da imani. Kaga kenan anan wannan hadisi yana karantar da mu cewa dole mu ne mazan mu da mata mu zamanto mutane ne suka san ya kamata mutane ne waɗanda suke da kunya a cikin ayyukan da suke aikatawa, a cikin lafuzan da suke furtawa, a cikin kaikawan da suke a cikin rayuwarsu. Yazo a cikin as-sahihain hadisin Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-haya'u shu'batun min al-iman, ita kunya da kake gani wani kaso ne, wani bangare ne daga cikin abin da ya shafi imani. Haka kuma ya ƙara zawwa dai a cikin sahihain hadisin Imran ibn Husayn Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u, ita kunya da kake gani, la ya'ti illa bi khairin, ba ta zawwa da komai sai da alheri, ba a jin ku, ba a yin ku, ba a yi, ba a ɗaukan ɗabi'a ta kunya, yani mutum a ce ya shiga uku ko kuma ya haɗu da wata matsala, a in dai kunya ne wanda yake fi muhalli a wajen shi, to wallahi duk mutumin da ya zamanto mai kunya ne to wannan kunya alheri ne a gare ka. Haka wata riwaya ta Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-haya'u khairun kulluhu, a wata riwaya yace al-haya'u kulluhu khairun, yani ita kunya da kake ganin ta gaba ɗayan ta alheri ne. Da haka yanwa musulmi wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu. Lalle wajibin mutum mai imani ne ya ga cewa ya doki wani kaso daga cikin abin da ya shahi kunya saboda rashin kunya ko a ce fitsara ko fadin maganganu wanda ba su kamata ba, wannan ba ɗabi'an mutum mai imani bane ba. Hadisi na 21 malaysa al-hadisu al-hadi wal-ishirun an Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Sufyan ibn Abdullah Allah qadir da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu yake cewa nace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah qulli fil islam ya ma'aikin Allah a fadi mini a cikin musulunci qawlan wata magana la as'alu anhu ahadan wanda bana tambayan kowa ghairaka bayan ka ya ma'aikin Allah a fada mini wata kalma shaqundum wanda Allah ya ce qul ka fadi cewa amantu billahi kai imani da Allah thumma istaqim sannan ka tsayu ka kahu ka tabbatu akan abin da yake imani ne. Wannan shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abda Sufyan ibn Abdullah. Fa wannan magana da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa Sufyan ibn Abdullah da yace qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka ba'daka talaba minhu an yu'allimahu kalaman jami'an li amri al islam kafiyan hatta la yahtaja ba'dahu ila ghayrihi. Wannan sahabi ya nema daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa manzon Allah ya fadi mushi wata magana jami'an li amri al-islam wanda ta kumshi al'amarin musulunci gaba daya kafiyan wadatacciya hatta la yahtaja har ya zamanto shi wannan Sufyan baya buƙatuwa akan ya tambayi wani bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce mushi ulka fadi cewa amantu billahi nayi imani da Allah thumma istaqim sannan ka kafu ka tsayu ka tabbatu akan abin da yake addini ne. A wata riwaya qul rabbi Allah thumma istaqim kace ubangijinka shine Allah sannan sai ka kafu ka tsayu akan abin da yake addini ne. To bale yace haza waɗannan bayanan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma Sufyan ibn Abdullah wannan bayanin an ciro shi daga fadin Allah subhanahu wataala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu Allah yake cewa lalle wadanda suka fadi cewa rabbuna Allah ubangijin mu shine Allah kaga wannan amantu billahi kenan thumma istaqim a aya kuma Allah yake cewa thumma istaqamu sannan suka tsayi suka kafa suka tabbatu ni zai biyo baya mala'iku za su sabko musu wajen mutuwa cewa kar ku ji tsoro kar ku bakin ciki albishirinku da gidan aljanna alƙawalin da aka kasance ana mu. Ya salam Allah arzuta mu da wannan alƙawali Allah arzuta mu da jin wannan magana lokacin da muka zo mutuwa a riƙa ce mana la khawfun alayka kar ka ji tsoro wala tahzan kar kai bakin ciki wa abshir bil janna ana maka albishiri da gidan aljanna Allah arzuta mu haka. Kenan wannan ya zo ne a fadar Allah subhanahu wataala. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wajen tafsirin thumma istaqamu sannan a tsayu me yake ne da tsayi wannan yace lam yushriku billahi shay'a kar ku shirka ga Allah kar ku shirka ga Allah subhanahu wataala duk abinda ku san shirka ne ga Allah ku risance shi. Abu Aliya yake cewa thumma akhlisu lahu ad-din wal amala abinda ake ni da al-istiqama nan shine a tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma a dage a du'ufa ay aiki. Yan uwa musulmi wajibin mutum mai imani ne ga cewa imanin shi da Allah kaga wadannan abubuwan guda biyu amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan ka tsayu ka kafu ka tabbatu akan abin da yake addini wannan shine ka to kamkin abin da ake bukata a cikin rayuwar mu. Abin da zai gyara maka imaninka ya zamanto imaninka nagartacce imani ne muwahhidi ne kai kana ɗayan ta Allah babu shirka a cikin ayyukanka to wannan wajibinka ne ka bada duk wani kokari da wani hamzari da kake da a cikin rayuwa idan kaga cewa ka tabbatar da haka ne. Sannan abu na biyu shine al-istiqamatu, tsayuwa da kahuwa da aikata aiki wanda yake na addini ne. Duk abin da ka san addini ne to karkai wasa akan shi. Kai wasa akan komai, karkai wasa akan addini. Ya zamanto istiqaman da an same tare da kai. Salla ne, azumi ne, qiyamul layli ne, karatun Qur'ani ne, biyayya ne ga mahaifa, zuwa ayyurare wanda suke na albana alheri da albarka. Dukkan wani abin da ka san dai cewa lalle wannan abin yana nuni akan tsayuwa akan addini, to wajibinka ne namiji ko mace, wajibinmu ne mu tsaya akan hakan. Wannan shine haƙiƙanin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin wannan sahabi akai, cewa ka ce kai imani da Allah, sannan ka kahu, ka tsayu, ka tabbatu akan abin da yake addini. Allah tabbatar da mu. Hadisi na 22 مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتلك تنبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي فقال أرأيت يا مائكين ألا أباني لابارن إذا صليت المكتوبات إذا زمن تصل فرلتي كونكي كأي وصمت رمضان نأزم توتى رمضان صب سنو أحللت الحلالة na halattar da duk abin da Allah da manzo suka halatta shi, wa haramtul harama kuma na harrama, na haramta duk wani abin da yake haram ne, wa lam azid ala zalika shay'an, yace ban ƙara akan haka ba da komai. Salloli biyar, azumin ramadana, halal, haram, zan tsaya nan. A adkhulul janna, babban magana tambayar manzon Allah yake, shin in ya tsaya haka zai shiga aljanna? Qala na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske, in ka tsaya ka kahu, sallarka tana kamantacce da sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azuminka yana kamantacce da azumin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanin duk abin da Allah ya halatta kana kokarin amfana da shi, abin da Allah ya haramta kana kokarin nisantar shi, to babu makawa da izinin Allah makomanka gidan aljanna. In jua inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da manzo Allah ya karantar da wannan sahabi Jabir ibn Abdullah a cikin wannan hadisi. Insha Allah ta'ala anan zamu dagata ƙarin bayani akan wannan hadisi na ƙarshe, kenan sai a darasi na gaba wanda zai zo a ranar Lahadi da sahi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Fatan mu abinda muka faɗi na daidai na aiki, Allah ba mu iko aikatawa daidai, Allah ba mu lada kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, Allah ya shahi daga cikin kirazanmu. Ubangiji subhanahu wataala ya tursasa zukatanmu akan bin abin da yake daidai. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon aiki da ita. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم هون علينا مصائب الدنيا، اللهم هون علينا مصائب الدنيا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا، اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا، اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا، اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا. يا أوبنجي سبحانه وتعالى كبيام ونبكاتم من الهي لقبادة يا أوار سكي بيبيان وانا كراتو كيسي فاتم الله سبحانه وتعالى سنة ميتا ريا تكلا دا قبادة ga ƴan uwa daban-daban suna bibiya da wanda suke fatan alheri da addu'a. Ubangiji subhanahu wataala ya karba wani gaba daya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah sai ranar Lahadi da sahi.